إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه أعد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على معزة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yini na asabar 5 ga watan rajab bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1441 wanda ya daidai da 29 ga watan Fabrairu shekara ta 2020 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan gari na Mina, cikin wannan anguwa dutsen kura, dutsen kuran gwari ko a wannan masallaci ne sunan masallacin nan ko ba ku samu tuna ba to Allah ya sa a samu tunda na gadi samun masallaci ne ana kokarin bude shi ne Allah ya daukaka wannan masallaci ya sanya albarka ya maida shi center wanda za a dinga yada sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa fahimtar magabata na kware a muhadarar da aka nema in gabatar da yake na ƴan uwa ne mata akan muhimmancin wato iyaye mata a bangare na tarbiyya. Allah madaukaki yana faɗi a cikin littafin sa yana cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ban halici mutum da aljani ba face don su bauta mu. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun, Allah ce bana bukatar arziki daga gare su kuma bana bukata su ciyar da ni. Inna Allaha huwar razzaqu dhul quwwati al-matin, domin lallai Allah shine mai yawan azabtarwa ma'abuci karfi mai tsanani. Allah madaukaki yana umurtar manzon sa tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi da alayensa ya gaya wa al'ummansa qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yace ka gaya wa al'ummanka ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam inna salati lillahi sallata wa nusuki da yankata wa mahyaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin, ga Allah ubangijin talakai kadai ya takaita la sharika lahu, bayi da abokin tarayya. Wa bi zalika umirtu, da haka aka umarce ni in kadaita Allah. Wa ana awwalul muslimin, kuma ni ne farkon wanda ya mika wuya. To idan muka duba rayuwar mu gabaki daya ibada ce, tarbiya kuwa ta shiga cikin rayuwa ko kuma a cikin rayuwa babu mu'amala. Allah madaukaki yana cewa wal baladu tayyibu يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون الله ما تفكينا شوى والبلد الطيب كفى ركككيا كفى ميكشو يخرج نباته بإذن ربه ينا فتد الرأي إذن أكشوكا شأتكي ما تكشو أما إذن الله والذي خبث kafa da yake gurbatacce wanda bature ke kira decayed one wanda ya riga ya lalace la yakhruju illa nakida baya fitar da tsirrai in an sa a irin wannan kafa sai rubabu sai Allah ya ce kadhalika nusarrifu alayati haka muke jujjuya ayoyinmu liqaumin yashkurun ga mutane masu godiya ga Allah wannan aya tana magana ne akan tarbiya wato uba na gari da uwa ta gari suke fitar da ƴaƴa na gari da izinin Allah iyaye waɗanda suke gurbatattu lalatattu ba sa haifar da ƴaƴa sai lalatattu irin su duk da yake Allah ya ce yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy Allah yana fitar da rayayye daga matacce kuma yana fitar da matacce daga rayayye Allah yakan jarabci bayansa mutumin kirki a same shi da ɗa wanda yake ba nagarba to amma anan Allah yana nufin da izinin Allah kenan uwa ta gari ita take ba da tarbiyya ga ƴaƴa na gari da izinin Allah saboda ne uwa ta gari ita ke neman uba na gari ga ƴaƴanta kafin su zo duniya asari ya inganta a cikin mustadrak na imamu hakim wani uba ya kawo karan ɗansa wurin sayyidina umar a zamanin sayyidina umar Allah ya ƙara yadda a gare sa yace ɗana baya mun biyayya kuma yana wahalar da ni sayyidina umar ya kira ɗan sai yace babanka ya kawo karanka baka masa biyayya haka ne wannan ɗa ya buɗe baki ya ce gaskiya ne ya amiral mu'minin amma ina da tambaya menene haƙƙin da ɗa yake da shi akan ubansa sai sayyidina umar ya ce ya zaɓan masa uwa ta gari kun ji muhallin shahida a karatunmu ko sai ɗa ya buɗe baki ya ce wa sayyidina umar babana bai zaɓan min uwa ta gari ba mamana bokaye take yi wa hidima wato matsafa take yi wa hidima sai ya ce wa sayyidina umar shin don girman Allah bayan wannan menene haƙƙin da uba yake da shi akan ɗansa sai ya ce ya sa mai suna nagari sai ya ce babana bai sa mun suna nagari ba ya ce sa'an nan ne sayyidina umar ya ce ya karantar da shi ƙur'ani ya ce babana bai karantar da ni ba sayyidina umar Allah ya ƙara yadda a gare sa ya juya ya kalli wannan uba ya ce kai ka cuci kanka da kanka abinda ka dasa shi ne ke dawowa kan ka a wajen tarbiyya yaronka ke maka bore kaga anan wannan ya yi daidai da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi kowanne a cikin ku nan makiyayi ya ce kuma Allah zai tambaye ta dangane da abin da take kiwo muhallin shahada a cikin hadisin sai manzo Allah ce wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha
وهي مسؤوله عن رعيتها مكي مكيي ياتي ا gidan mijinta kuma Allah zai tambaye ta a gidan mijinta tarbiyyar da ta ba ƴaƴanta sawa'un ita ta haife su ko kuwa ƴaƴan abokiyar zamanta ba zan ce kishiya ba abokiyar zamanta ina fata an gane abokiyar zamanta yayatta ko kanuwarta a wannan gida Allah sai ya tambaye ta dangane da wannan to kun ga anan shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da na leka wuta sai na ga mata su suka fi kowa yawa a wuta su ne suka fi kowa yawa a wuta yau tarbiya na uwa yana da tasiri dukkan ku anan na san ba wanda bata san Ibnu Taymiya ba ko haka ne kuna jin labarinsa a bakin malamai da kuma yanda malamin da a zamaninsa ba a taɓa samun malami irinsa ba duniya bata taɓa ganin malami irinsa ba kun san da waye shahara da sunan mamansa Taymiya din nan mamansa ne yanzu duk inda aka sani a duniya ana cewa Ibnu Taymiya ko Ibnu Taymiya Taymiya din nan mamansa ce kuma malama ce a hannunta ya haddace Qur'ani a hannunta ya karanta lugha a hannunta ya karanta hadisi a hannunta ya karanta balaga a hannunta ya karanta Qur'ani a hannunta ya karanta wato mustalahul hadith da sauransu bayan ya gama ya shiga duniya wajen malamai yana koyan ilimi yanzu duk duniya ya shahara da sunan waye mahaifiyarsa da mamarsa mutuniyar banza ce zai shahara da sunanta to kun ga ashe uwa tana da wani kaso babba da za ta bada ame a tarbiya bari mu fara mana daga annabawa fara daga kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Ibrahim alaihi salatu wassalam Makka Makkatul Mukarrama ta kafu ne ta dalilin Hajar mace kuma dalili shine Allah ya umarci Annabi Ibrahim ya dauki matarsa Hajar daga Falastin daga Iraq kenan ya dauke ta ya kai ta Makka a lokacin Makka ba kowa sahara ne Hajar kuma tana rike da danta Isma'il Annabi Ibrahim ya batta a wurin ya juya yana tafiya yanda hadisi ya zo a cikin Bukhari da Muslim hadisin Abdullahi dan Abbas Hajar take cewa mijinta Annabi Ibrahim kaifa tatrukuna fi hadha alwadi tayaya zaka bar mu a cikin wannan kwari shine bali kenan Annabi Ibrahim bai ce komai ba ya ci gaba da tafiya sai ta ce Allahu amarka bi hada Allah ne ya ce ka binne a nan wurin ba kowa ku duba mata masu imani Annabi Ibrahim yana tafiya sai ya juyo sai ce Allahu amarani bi hada Allah ne ya ce in baki a nan sai ta ce idan lan yudayyi'uni Allah azza wa jalla Allah ba zai tozartar da ni ba Annabi Ibrahim yana juyawa sai ce rabbi inni askantu min zurriyyati biwadin ghaibi bi zar'in inda rabbik inda baitika al-muharram ya Allah na bar wani yanki na zuriyata a wajen dakinka gari na Makka wanda aka haramta yaki a cikinsa li yuqimu as-salah dan su tsaida ibadarka ta sallah faj'al afqidatan min an-nas tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun ya Allah ka sanya kungiya na mutane suna zuwa nan garin yanzu kungiya ba sa zuwa warzuqhum min ath-thamarat, ya Allah ka azurta su da kayan marmari dan su zama masu godiya. Allah ya karba da nan ko bai karba ba. Hajar alayha salam anta Isma'il yana buƙatar ruwa, kuma wurin sahara ne ba ruwa. Shine sa'ayin da tayi tsakanin Safa da Marwa wajen green light din nan da kika ga an sa mata in an je wajen bakwa sassarfa kamar yadda maza ke yi, saboda kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hajar ta riga ta muku, ku dai sai dai ku yi tafiya. Wahalar da tayi ne Allah ya mai da shi ibada. Sai da tayi haka karo na bakwai ta ji ƙara fat jiyuwan da za ta yi, sai ta ga mutum mala'ika Jibrilu, Allah ya sa shi ya sa fuffikensa ya yi dirilin ɗin wannan ruwan har sai da ya kai can ƙasa-ƙasa, sai ruwan zamzam ya fito. Ya ce mata, kakki ji tsoro, wannan ɗa naki akwai babban sha'ani a tattare da shi, zai zama mai ilimi, annabin Allah shi ne Isma'il. Ana nan tana ba shi tarbiyya, saboda annabi Ibrahim gida ɗaya na Iraq, gida ɗaya na ina? Yana ina? Yana Makka. In ya ɗan yi wani lokaci sai wuce Makka. Yana Iraq sai mafarki. Ina so abin da ya sa na kawo mana wannan kisan don mu gane amfanin uwa a wajen tarbiyya. Sai ya yi mafarki, Allah ya ce ya yanka ɗansa annabi Isma'il, shi ne ya yi mafarki, Allah ya umarce shi ya yanka ɗansa. Annabi Isma'il da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa annabi Ibrahim ya yanka ɗansa, sai ya taso daga Iraq ya taho zuwa Makka. Yana zuwa Makka sai ya tadda matansa Hajar a gida, suka gaisa, sai ya ɗauki ɗansa Isma'il, yana yaro bai wuce ɗan shekara goma ba. Abin da yasa nake kawo mana wannan kisan, saboda ku gane fa'idar uwa ta gari. Sai ya ce, zo mu je ka raka ni. Daman ɗa idan ya ga ubansa ai zai bi shi ko? Haka ne? Zai bi shi, sai ya bi shi. Suna cikin tafiya, sai shedan ya ce, na samu dama da zan ɓatar da mutanen gidan annabi Ibrahim. Sai ya lallaɓo ya shigo gidan Hajar da siffan wani mutumi da ya saba zuwa wurinsu a matsayin abokin wa annabi Ibrahim. Sai ya ce mata, aina yadhhab Ibrahim bibniki, ina annabi Ibrahim zai kai ɗanki? Qalat, sai ta ce, ila ba'dhi hajatihi, zai tafi da shi ne zuwa wa'ansu buƙata tasa ya raka shi. Sai ya ce mata, kalla innama yadhhabu bihi liyadhbahu, ya tafi ne da shi don ya yanka shi. Qalat lahu, sai ta ce masa, hal ra'aita aban yadhbahu ibnahu qat, shin ka taɓa ganin uba ya ɗauki ɗansa ya yanka? Sai shedan ya ce mata, za'ama anna rabbahu amarahu bi, ya raya cewa wai Allah ne ya ce ya yanka annabi Isma'il. To bar ku ji fa'idar uwa ta gari da tarbiya. Sai ta ce, fajadirun bihi an yadhbahu in amarahu rabbuhu bidhalik, ce ya tantance ya yanka shi in dai Allah ne ce ya yanka shi. Kin ga inda ke ce in kika sa takalmi da gudu akari bi rititititi dana zai yanka shegen namiji wagewa, baka ne ko baka ba? Wata ma da kuka ba ta fita daga gidan, in ce fitan bindiga sai an ruko ta ko hijabi wala ta sa ba. Yanzu kun ga uwa ta gari ta fara amfani ko bata fara amfani a nan ba? Ta ne san mijinta ba mutumin banza ba ne ko? shikenan to bari mu ji tarbiya akan da sai annabi Ibrahim ya ci gaba da tafiya da waye kansa annabi Isma'il yana binta a baya sai shedan ya zo baya kin ga anan bai samu sa'a a ina ba a gidan wa annabi Ibrahim wajen matarsa ko to yanzu ya zo wajen da ku gane kenan ya nuna tarbiya ana fara lalata uwa ne dan uwa ta lalace shi kenan ko gida ya me ya lalace sai ya fara da uwa to da ya ga bai samu nasara akan uwa ba yanzu zai buwa zai fada ashe kuna da tasiri a wajen tarbiya sai biyo annabi Isma'il yana yaro dan shekara 10 dan kake ce ma wai yayi hankali ko dan shekara 10 ai da yayi hankali ba ko yana bin sa sai yace aina yazhaba bika abuka ina babanka zai tafi da kai sai yace ila ba'dhi hajatihi yace babana zai kai ni zuwa wa'ansu bukatocin sa ne sai shedan yace masa kalla innama yazhabu bika liyadhbahaka ai ya tafi da kai ne dan ya yanka ka dan ku gane tarbiya mai kyau yana tasiri a kan ɗa sai annabi Isma'il ya kalle shi ya ce hal ra'aita aban qaf yadhbahu ibnahu ka taɓa ganin uba ya yanka ɗansa yanzu amsan da ya bada ya daidai da wa irin nawa tarbiya ya yi amfani ko bai amfani ba ya yi amfani a nan to bari mu je zuwa sai ya ce za'ama anna rabbahu amarahu bi zalik ya raya cewa wai allansa ne ce haka kuma yanzu matsalar sai annabi Isma'il ya ce fa jadirun bihi an ya kuma bi zalika li anna rabbahu amarahu bi zalika sai ce ya tantance haka tunda Allah ne ya ce ya yi yanzu ya samu nasara ya je wajen uwa bai samu nasara ba ko sannan ya zo wajen wa ɗa bai samu mai nasara ba yanzu ba zai je wajen wa uba sai ya zo wajen uban ku ga yadda shedan yake lalata gida da wa ake farawa yawwa gane karatu sai ya ce yanzu ka duba shekarun da ka ɗauka ba ka taɓa haihuwa ba ɗanka na farko a duniya za ka yanka shi yanzu yana so ya yabe ya dannewa kenan annabi Ibrahim sai annabi Ibrahim ya ibi tsakuwa guda 7 a daidai Mina a wajen Jamra sai ya ɗaga sai ya jefi shedan da tsakuwan nan guda 7 shine na farko kenan shedan bai daddara ba annabi Ibrahim ya ci gaba da tafiya ya ci gaba da tafiya sai da ya kai na wusta Jamratul Wusta sai ya ƙara fitowa ya ce kai yanzu ba za ka daddara ba ka duba ka riga ka tsufa sannan kuma baka samu ɗa ba sai a wannan lokacin yanzu in ka yanka shi shikenan ka yi asara za ka mutu a bakara ne ba ka da ɗa sai annabi Ibrahim ya ƙara ibar tsakuwa guda 7 ya ƙara jifansa a wajen Jamratul Wusta sannan sai Jamratul Aqaba na ƙarshe wanda ke wajen Makka sai ya ƙara bayyana a wurin ya ce wai ba za ka daddara ba ɗanka yanzu in ka yanka shi shi kenan ka yi asararsa kenan sai annabi Ibrahim ya ƙara iban tsakuwa guda 7 ya jefe sa shi ne wanda kuke zuwa ake cewa jifan wa aha ashe kenan tarbiya na da amfani wajen wa uwa saboda ka Hajar ta ba ɗanta ne tarbiya na gari ya kiyaye daga fadawa sharrin wa shedan sannan aka biyo ɗanta don a ne don a halaka shi shi ma saboda mamarsa ta ba shi tarbiya ta gari sai ya ne sai ya ki sannan aka zo wajen uba saboda mata kuna da babban kaso wajen lalacewar gida saboda da ku ake farawa dan yanzu idan dan mata da yawa su suke raba mazajensu da 'yan uwansu haka ne su ne za su raba 'ya'yansu da me babanninsu, 'ya'yansu da dangin uba, haka ne ko ba haka ba? Sannan 'ya'ya da mutanen anguwa, uwa duk ita take yin wannan, saboda yau da gobe yau da gobe tun yaro baya dauka har ya koma yana me yana dauka. Shi uwa kina da babban kaso wajen gyaruwan danki da lalacewar me da, saboda tarbiyyar da zake bashi da abin da kike aikatawa yaro yana kallo. Akwai wani mutumi da yazo yake cewa malam wallahi na yi mamaki har yanzu ashe dama akwai irin waɗannan matan a duniya. Nace kamar ya yace mata ta tan biyu da na aura malam, ina ganin abin mamaki. Yace me ya faru? Yace malam wallahi in ina magana har yanzu baka kallo, ba ta iya kallo na kanta a ƙasa. Nace ke me yasa in ina magana kina sunfiyar da kai? Tace haka ta ga mamanta in babanta na magana take yi. Ke kuwa yi kiwi kin yi ido kana magana ehe sai ne ko to kin ga ashe daga nan an fara lalata tarbiyya. Ina fata an gane yara na kallon duk wani motsi da kike yi. Ina fata an gane in kuna so ku gano true color ɗinku don Allah ku sa wasu su tambayi 'ya'yanku ya mamanki take yi a wajen in babanki a gida, wallahi za ta faɗi A to Z abin da kike yi sai ake ta faɗi. Ai mama na kaza tace yi, ai din baba. To daga nan ne zaki gane lalle akwai matsala, saboda duk wani motsi da kike yi danki da ake suna kallo abin da kike yi. Ina fata an gane. To saboda haka ne yasa dole kuwa iyaye mata kuna da kaso mafi girma wajen gyaruwan tarbiyya ko lalacewarsa. Allah madaukaki ba shi zai ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha sai ce waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Daga cikin ayoyi alamomi da ke nuna akwai Allah, an khalaqa lakum min anfusikum, Allah ya halitta daga jinsinku azwajan matan da za ku aura, jinsinku ne mutane ba aljanu ba. Litaskunu ilaiha, saboda a samu natsuwa zuwa gare ku. Kenan mace tana ba ɗa namiji natsuwa ne a aure. Idan aka samu akasi za a samu abin da ake nema? Kun ga ashe kenan yana da tasiri a wajen tarbiyya. Dan Allah ce litaskunu ilaiha, dan ku samu natsuwa zuwa gare su su matan. To kuwa idan mace ba ta da tarbiyya namiji ba zai samu natsuwa gare ta ba. Kuma in ya zo gida in ya kalli 'ya'yan sai ran shi ya ɓaci. Ina fata an gane. Saboda ne babu natsuwa a wurin mata ita ce uwa. Sai Allah ya ce waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, Allah ya sanya soyayya tsakanin mata da miji da kuma tausayi. Dole mata ta so mijinta, dole mata ta tausaya wa mijinta. Idan mata ta nuna soyayya da tausayi ga miji, to miji ma soyayyar nan da tausayi zaka ganshi a tattare da ita. Amma idan mace ta nuna wa mijinta kekashewar zuciya da kin nuna masa soyayya, haka shi ma miji zai nuna mata kekashewar zuciya da kuma rashin soyayya tattare da shi. Namiji ai namiji ba dan goyo bane, an kika rike shi uba shafa na mariniya. Kun ga wannan kalman yana daga cikin abin da ke rusa tarbiyyar 'ya'ya mata. Me yasa sai ta ce duk abin da nake masa amma abin da zai saka min kenan? In ka tambaya me wai zai mata kishiya, wai shi ne fa zai saka mata? To ke kadai kike so ki zauna da shi? Yanzu ba ke bace kika fi kowa tashin hankali idan 'ya'yanki suka kai 20-25 ba miji 30 a kullum inna lillahi suke zuwa suke damun malamai da shi ba? Malam ga Allah, ga Allah ya kamata a yi wani abu ba? kuma idan kaninki ne ko ɗanki ce ko ƴar uwarki za ta shiga wani gida a matsayin mata ta biyu ba farin ciki kike ba ƴarki ta samu miji ba amma in gidanki za a shigo da ita sai ki ce munafikin namiji duk abin da aka yi shi ta munafinci da munafinci yake karewa saboda ke za a yi wa kishiya eh wata ma munafisi munafisi wai munafisi wai munafisin namiji eh wai munafisi munafisi saboda zai mata kishiya shi ya kafa gane wai wannan ne ne munafisi haka ta munafiki ne wata ce wai matan ki ne tace wai munafisi munafisi to wai yake ko larabci take miki shi ne yake tambaya sai a wai kana ce baka munafiki ne saboda za ka yi mata abokiyar zama to kun ga tarbiya daga hannunku yake gyaruwa kuma daga hannunku yake lalacewa to kin ga anan wajibi ne ki duba waye mijin da zai zo ya aure ki baban ƴaƴanki mata da yawa za su fada cikin halaka saboda hanyar da aka bi aka yi aure ba a nemi namijin da zai taimaka ba sai dai namijin da zai rusa ko me yasa saboda kana neman mai kuɗi gidan jammiya inda za a dan sharo mu a kawo mota mai numfashi gidan fulawa a cika bi da talatalo da zabi irin gidan da take so kenan a'a ita ba wai tarbiya ba a'a ita je inda za ta huta gidan hutu to daga nan sai barna ya biyo baya a tarbiya mata da yawa wato akwai ɗan da bakinsa yake ce min wai suna neman budurwa ɗaya da babansa ɗa ne da bakinsa ya zo yake gaya min ya ce suna neman budurwa ɗaya da babansa har yake ce mai komye ya ce wai yarinyar ta zo wurinsa sun gama lalatan da za su yi ya fito sai ga baban shi yana ɗan lilo a wannan ɗan igiyar nan da ake sawa a gida yana lilo a jiki ya ce komye ya ce now you dey pull this babe eh no wonder the girl no wants to pay wai uba ke gaya wa ɗansa wannan maganar kuma wallahi a nan Naija ne ina fata an gane abin takaici to kin ga ke yanzu kin samar wa ɗanki irin wannan uba akwai matsala ko babu idan ya je ya tambaye ki kamar yadda wata mata ce ta ce ke tambayan uwarta ta ce wai mama ina kika samo mana wannan mutumin wai babanta fa kenan ya ke gaya wa uwarta wannan kalmar mama da Allah ina kika je kika samo mana wannan mutumin ya ke gaya wa uwarta wannan magana don girman Allah ki tambaye kanki in ke ce kake ta tambaye ki mama ina kika samo mana wannan wani amsa zaki bada kina bin kudin shi ne koko kina bin mulkin sa ne koko kina bin sarautar sa ne koko kina bin kaza wani amsa zaki ba aiki in ce miki irin wannan tambaya to iyaye mata ku ne ginshiki babba a wajen tarbiya shi yasa kun ga annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da Allah ya hada shi da mata ta gari an samu ɗa na gari ko ba a samu ba an samu ɗa na gari to bari ku ji shi ku san magana wannan ɗa da babansa ya zo yanka shi don ku san cewa tarbiya tana da tasiri na uwa shine فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى النبي إبراهيم يتياكي أنا إنا جني فأما فركي أنت إن ينكاكا نيكاكي جني كنت عند يارا ينزل إن يفلا دقود زيت ماما كو سيزي فاركي راجي بابا ننسو ينكاني سيتي يا أبتي فعل ما تؤمر يا كي بابانا ka aikata abinda aka umarce ka sai na samu wannan tarbiyyar a wajen wa uwa satajiduni insha Allah min as-sabirin yace zaka taddani daga cikin masu hakuri da izinin Allah falamma aslama, inji Allah yace da uban da dan lokacin da suka nika wuya ga hukuncin Allah, wa tallahu liljabin, ya juya dan ya kifa shi, wa nadainahu an ya Ibrahim, Allah ce muka kira shi ya kai annabi Ibrahim, hadi saddaqta ru'ya, saboda ya sa wukan ya gigara wukan ya kici, Allah ce hadi saddaqta ru'ya, ka gaskata mafarkin, ba dai ka gigara ba, to ka gigara tamkan yankan ne, inna kadhalika najzi almuhsinin, sai Allah ce me wa fadainahu bi dhubhin azim, sai muka fanshe shi da yanka mai girma. Yanzu ya yi aiki ko bai yi aiki ba, shi kenan a kuma sai ya girma, babansa kuma baya nan, yana Iraq, yana zuwa ne ya shigo Makka, sai wannan ɗaya aure amma uban baya nan, ku gane tarbiya. Da uban ya zo annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sai ya zo ya tadda gidan ɗansa akwai mata, ya yi aure kenan ko? Sai ya tambaye ta ina mai gidan nan, sai ta ce ya je nemo mana abin da za mu ci. Ku gane amfanin tarbiya a wajen uwa da kuma rashin tarbiya in aka samu mata ta banza. Sai annabi Ibrahim ya tambaye ta yaya rayuwar ku take, da ce kai rayuwa ba na jin jiki Buhariya, kamar yadda yau za ka ji mutane ya ce Buhariya kenan ko? Eh, sai ta ce rayuwa ba daɗi, gaskiya rayuwar ba ma jin daɗin wannan rayuwar, muna cikin kunci. Sai annabi Ibrahim ya ce mata idan mijinki ya dawo faqra'i minni ilayhi salam, kice ni ina masa sallama, dattijo kaza ya zo yana gaishe sa, wa ya'muruhu an yughayyira 'atabata bari, kuma kice na ce masa ya canza kofar ɗakin sa. Ku gane amfanin tarbiya. Shikenan falamma rada Isma'ilu ka'annahu anasa shay'a, karawun hadithin yace lokacin da annabi Isma'il ya dawo kamar ya fahimci akwai wani dan canji a gidan, mai gida idan ya dawo ya kamata in akwai wani canji a gida ya gane, wannan shine kaifin basira. Sai yace akwai wanda ya shigo gidan nan, sai tace eh akwai wani dattijo mai siffa iri kaza da kaza. Sai ce hal awsaki bi shay'in, ya miki wani wasilci da wani abu? Sai tace eh, ya ce a gaishe ka, kuma ya ce a gaya maka ka canza kofar ɗakin ka. Annabi Isma'il sai ya ce wannan dattijon babana ne, sannan kofar ɗakin da ya ce in canza yana nufin in canza ki, ki tafi na sake ki. Wace ce a cikinku za ta iya gaya min dalilin da ya sa aka ce a sake ta? Ba ta me? Ba ta rike sirrin miji ɗaya na biyu ba? Ba ta da me? Ba ta da tarbiyya biyu? Na uku? Ba ta da hakuri uku? Na hudu? Eh? Ba ta girmama bako ba? Na biyar? Eh? Ba ta da me? Godiyar Allah na biyar, masha Allah. To yanzu haka mata mu suke? Duk ranar da mijinki ya kunna ki, ta ce me kake min a gidan nan, iyakaci ka ce kana ciyar da ni shi ma dole ne? Ko ba haka kuke yi ba? Kan gaya mun me ka taɓa tsinana ma a gidan nan? Ba haƙuri da kai nake yi ba? In ka duba ga abinci ba? Sai ta ce ni wallahi na gaji da cin shinkafan nan. Me kake so? Wai yau tuwon dawa take so ta ci, ta ji da'ira. Eh, wai ita tuwon dawa za ta ci, amma gafa shinkafa wanda irin dewa suna neman shinkafa wai ita tuwon dawa za ta ci ita za ka ci cin shinkafa ko kuma samon bita kullum ni na gaji da cin wannan a kawo min kaza ba godiyar Allah to kun ga inda mata da yawa ke fada cikin wutan jahannama dan manzo Allah ce yana da cikin abin da ke kai mata wuta butulci butulce wa miji da kyautata wanda miji yake shikenan bayan wani lokaci sai annabi Isma'il ya kara auren wata kun ga anan tarbiya yayi amfani kaga bai sada babansa ba ko inda wata ce za ta ce yanzu kawai dan ka auri da kana so ka takura wa dana eh ko ba ka bane sai bu umurin wa kuma sai tasirin tarbiyan wa uwa bayan wani lokaci sai annabi Ibrahim ya kara dawowa gida sai ya ga wata mata annabi Isma'il ya auri wata mata daban sai ya tambaye ta ina mijinki sai ta ce mijina ya fita nemo mana abin da za mu ci sai ya tambaye ta menene ya rayuwa ya rayuwarku tambaya ɗaya kenan da wancan ko sai ta ce alhamdulillah alhamdulillah mun gode wa Allah kun ga wancan ba ta da rufin asiri ko wannan kuma ta ce me alhamdulillah sai ya ce me abincinku kun ga yanzu zai gane hamdalar da ta yi ko sai ta ce alma'u wallam ruwa shine abincinmu kenan sana cikin kunci ko da nama amma ba ta gaya wa mai wannan baku ba tunda ba ta san waye ba ko sai ta ce godiya ya tabbata ga Allah ya ce me kuke ci me abincinku sai ta ce ruwa akwai wacce za ta iya jurewa shan ruwa ke ruwa sai nama shine abincinsu kuma gashi ta yi hamdala ke ku an an duba gidanki ga abubuwa da yawa amma in mijinki ya kunna ki gije me ka taba tsina namun a gidan nan sai hakuri da kai nake yi shi ma inda bai hakuri da ke bai ba za ki kai yanzu ba ina fata an gane sai anan kun ga mata ce mai sirri ko kuma mai tausayi ga wa mijinta sai annabi Ibrahim ya ce mata idan mijinki ya dawo ki ce dattijo iri kaza ya zo yana masa sallama sannan kuma yana umurtansa ya kula da kofar ɗakinsa sai annabi Ibrahim ya yi addu'a sai ce Allahumma barik fi ma'ihim wa lahmihim ya Allah kai albarka a namansu da kuma ruwan da suke sha shi sa in kika je kika sha zamzam ko da ba ci abinci ba za ki ji yunwa ba dalilin godiyarta ya jawo albarka ko bai jawo ba to wancan kuma dalilin mutuncinta ya jawo me ya jawo saki ko abinci ta abinci wannan matsalar to kun ga anan gashi nan sai kuma annabi Ibrahim ya yi addu'a duk irin naman da za ka ci a maka ba zai ne ba zai lalata maka jiki ba ba zai lalata maka ciki ba saboda addu'an da waye yi annabi Ibrahim nama in dai za a ci shi a maka lafiya lau saboda waye yi addu'an annabi Ibrahim ya ce Allah ka yi albarka a cikin naman garin nan dalilin tarbiya ya jawo albarka ko bai jawo ba gare su ko ga garin ma gabaki daya garin gabaki daya ashe uwa ta gari tasirinta na game gari ne haka ne saboda ɗanta idan ya fita ko tasirin mu'amalarsa zai yaɗu a ko'ina an wasu za su yi koyi su yi aiki da shi ko malam Bahaushe na da karin magana yana cewa na gari na kowa mugu ba sai mai shi uwa ta ce ai shi ne babansa ne baban ma ya ce mamansa ne haka ne ko to kun ga ashe kenan uwa ta gari tana da tasiri a wajen ba da tarbiyya yanzu gashi Hajar ta yi tasiri ga annabi Isma'il ko ba ta yi ba ai ko ba ta yi ba ai ina fata an gane to ku duba duk malaman musulunci haka abin yake tasiri a tarbiyyar su. Saboda me? Saboda tasirin tarbiyyar da suke samu. Imamuna Imamu Malik, Imamu Darul Hijra, tarbiyyarsa ya samu ne a wajen babarsa. Saboda me? Saboda ya haddace Qur'ani, ya yi karatu, kuma ya tashi a matsayin maraya. Idan aka duba Imamu Shafi'i, shi ma babansa ya mutu a hannun mamansa, ya yi karatu, ya haddace Qur'ani, ya yi karatu daga Falasin, suka taso suka shigo Makka, ya zo a maraya a hannun mamansa, ya haddace Qur'ani. Kai duniya bata taba ganin malami irinsa ba, saboda kaifin kwakwalwarsa in zai shiga kasuwa toshe kunne yake, saboda duk abin da ya haddace ya zama kamar tape recorder. Amma yau iyaye mata idan suka aje ƴaƴansu, in aka sa musu fina-finan Hausa ne ake yi, har chorus ake taya yaro yi, sai ce shege ba haka yake ba kaza ne, wai har uwa tana jin daɗi, wai zai ta ce kai zo kai musu waƙan kaza. Wata rana ina na shiga wani anguwa, na je ganin wani, sai ina cikin tafiya sai na ga wata mata, wallahi ba yarinya ba ce, ta cijuwa ce, sai na ga tana ɗan tafiya tana haka, sai nake cewa, sai na ji tana tana kalman da take yi, sai nake mamaki me take cewa. Sai take cewa Allah sa menene ma kalmar da ta faɗi, wani waka ne na rangengen na ji tana yi, Allah sa mu dace. Yawa kalmar da na ji kenan, sai na ji tana Allah sa mu dace, sai na juyo, ina juyowa na tunanin ko tana cikin wani damuwa ne, sai na ga tana haka, sai na tsaya na shiru, sai na ji ta ƙara Allah sa mu dace, sai na ƙara juyowa, me ya samu matan nan dai, na zaci tana cikin damuwa ne, sai na ga ta tsaya a zauren wani kofar gida, sai na ji ta ce Allah sa mu dace da ƙarfi, sai wata mata irinta ta cijuwa ta fito da gudu, sai na ji ta ce rangengen, sai na ce waɗannan matan suna da hankali kuwa a zuciyata a lokacin, ni na kasa gane me suke nufi, wallahi ina wucewa da mota, na tsaya a total gidan mai zan sha mai, sai na ga irin masu baran nan sun sa wani waka, sai na ji ana alasa mu dace, sai kokola na ya fara ningi, sai wannan kalmar na ji wancan matan tana faɗi, sai na ce bari tsaya in ji, sai na ji ana rangengen, na ce to wato wakan nan suke koyi da shi, Allah ya kiyaye. Wallahi waɗannan matan alal aqalla ba su yi kai, matan nan ina gani sun shekara 60, to don girman Allah wani irin ƴaƴa za a samu wannan gidan? Mata da yawa a yau sun mai da fina-finai shine zauren gidansu, shi sa sai yara abin da suke kallo a fina-finai sai suka mai da shi shine ɗabi'unsu. Mata ne za ta ce in kada amin irin na wane da wacce na fim take nufi ba, yanzu sai suka mai da rayuwar fim shine ita ce rayuwarsu ta aure, kuma kun ga yana lalata tarbiyya kenan. To kun ga wannan iyaye mata kuna da kaso mafi girma a wajen tarbiyyar da za ku ba ƴaƴa, wajen gyaruwarsu ko lalacewarsu. Hadisi ya inganta a cikin Bukhari da Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ma taraktu ba'di fitna hiya adarru 'ala ar-rijali min an-nisa'i, ban ba fitina a baya ta ba wanda ke mafi cutar da ƴaƴa maza kaman iyaye mata. Yau yanzu abinda ake yi shine yayin kashe maza, kuma ko yanzu mata abinda suke yayi kenan yayin kashe maza. To in an kashe maza sai mu ga wanda zai biya aure ku kuma ha shi kenan ba, kuma in sun zo malamai malam in an zo an ce a yi addu'a kada a yi a basu, ko ba haka ba? in sun zo sun ce ayi addu'a Allah ya kawo miki sai a ce a ki je ku wanda kuka kashe ku tada shi sai ku aure shi ko ba shi bane to kun ga iyaye mata kuna da kaso maki girma a wajen tarbiyyar da za ku bada sai daga cikin magabata ina fata an gane Rabi'atul Ra'i ya bar gida ya je jihadi bai dawo ba sai bayan shekara 20 ya bar ɗansa ɗan ƙarami shine Rabi'atul Ra'i ɗin kenan da ya fita shekara 20 ya dawo yana dawowa sai shiga ɗaki shi kuma yaro ya fita yana shigowa sai ya zo ni a ɗakin wa mahaifiyarsa kawai sai ya kama shi da kokuwa saboda yanzu alama ce ta uwa ta ba shi tarbiyya ko ya za a namiji ya shigo ne ɗakin wa mahaifiyarsa ya hau shi da kokuwa kata 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 haba sai maman ta shigo wane sai a ce to yaya ran ce ya shiru kai kuma kai babanka ne wannan sai yaro ya shiru ubana ne wannan ya ce shi ne uba ya bar yaro yana ƙarami ana shayar da shi to ga yaro bayan shekara 20 ya zama yaro ya zama jarumi kenan ko zai iya karewa mahaifiyarsa abansa ana fita sallan asubahi sai fita yana sauri sai ji ake labari malami babban malami a garin Madina yana fita yana yanzu yayi sallah a sahun farko yana jira ya gawa liman ya shigo ayi sallah sannan ayi karatu mutane sun taru yana fita sai ga yaron nan da ya dinga kai kokowa da shi shine limamin shine ɗansa shine babban malamin da ana ji da shi a duniya kowa ta yi albarka ko ba ta yi ba inda ke ce fa sai a ganshi da ɗan kwikwiyo ko a ɗan jita ya zama rege man ko me a ganshi ya zama ne ya zama musician kenan koko ya zama dan film koko ya zama dan ce wane irin tarbiyya zaki bashi ga ɗansa ya zama katafaren malami to shi sa yana da kyau ya su ba iyaye su ba ƴaƴansu tarbiyya saboda su zama ne masu albarka saboda kafin uba ya zo an kira uwa so 30 ko so 100 haka ne dan wani uban in ya fita tun da safe sai yaushe sai magariba sai wani ma sai bayan isha zaki gan shi a gidan in ya dawo ya riga ya me ya gaji ina fata an gane ashe kenan tarbiyyar da uwa za ta bada a gida yana da muhimmanci to wannan uwar da za ta bada tarbiyya ba ta da ilimin addini sai ina za ta bada wannan tarbiyyar ilimin mango park kawai take da shi ina ba ta gane to kin ga ashe kenan ba za ta ba da tarbiyyar da ake bukata ba saboda tana bukatan ilimi na addini da kuma iliminta na zamani wannan abu guda biyu take bukata hada su sai ta kula da me tarbiyyar da za ta ba wa ƴaƴanta shi kuma uba daman an ce ya kula da ku ne duka saboda haka in uwa tana da tarbiyya ta gani shine idan ta ga yaro yayi abu mara kyau ita kanta za ta gaya wa uban ko za ta ce wane fa akwai matsala an bayyana matsalan akwai matsala saboda ne uban ya tsayu a kai ko amma in ba ta da tarbiyya na addini ba boye-boye za ta dinga yi ba za ta ce a don kada a bata ɗanta kafin can hankali sai yaron ya lalace fi ƙarfinta haka ne saboda haka duk wani motsi musamman ma idan ku kishiyoyi ne inda aka fi samun matsalan mata kenan sai ta ce ayi rufa rufa dan kada a bata sunan danta a wajen sauran kishiyoyin shin ga kin da a kanki wuka da kanki kenan ai gara ki ga yawa ubansa saboda a dauki matakan da ya dace tun kafin kandan ta bushe kin ta bushe za ta iya nan kwasuwa to daga nan kuma yaro zai fi karfinki ko yarinyan za ta fi me karfinki to shi yasa tarbiya na addini yana daga cikin ginshiki babba wanda uwa take bukata saboda ta ba ƴaƴanta kuma idan ta ga ƴaƴan sun yi wani abu mara kyau to ita da kanta za ta kai ƙara ga matan Abu Talha Ummu Sulaim ita uwa ta gari mijinta Abu Talha yazo yana son ta ce kai ba irin mutumin da za a kyamace ka bane amma kai kafiri ne bazan iya auren ka ba yace ina son ki tace to in dai kana so na da gaske ka musulunta musuluncin ka shine sadaki na ka zama ta mai wayo ko yace musuluncin ka shine sadaki na shikenan ko ya amince ya musulunta yanzu tarbiya ya amfani ko bai amfana ba yayi amfani ko saboda ta san Allah shikenan ta haihu da yaro sai zama bai da lafiya abansa kuma yayi tafiya sai Allah ya karbe dan a hannunta yaro ya mutu kafin baban ya dawo da yaro ya rasu ta gaya wa mutanen gida ta ce ka kowa ya gaya wa ubansa a batta da shi ita ta sayar da rati ta gaya wa mijinta miji ya shigo gida yana shigowa ya ce ya ɗana ta ce yana mafi kyawun hali fiye da yadda yake ba in ya mutu ai ya huce ko ai ya fi halin rashin lafiyar kenan ko tunda ya huta da rashin lafiyar ya mutu shikenan ta kawo mai abinci ta yi kwalliya ku duba tarbiya na addini inda ke ce jiniya daga wajen aka ce baban ya dawo jiniya kukanci jiniya da shi zai ji wayo in ta fasa wani ihu shikenan da wannan zai gane yaron ya mutu ko shikenan ta yi kwalliya ta kawo mai abinci ya ji daɗi har sai da ya tara da ita da ya gaba tarawa da ita sai ta ce wane kai ne aka baka aron abu sai masu abin suka zo karban kayansu da suka da ka ara amma baka gidan suka ce ba za su iya jira ka dawo ba sai suka karbe abin da ka ara annunsu suka tafi kai da ka dawo sai ka tada wannan kayan aron an riga an karba za ka damu sai ce ya zai damu dama ai kayan aro ne dama ba nawa ba ne kun ji hikima ko sai ta ce to anka Allah ya karba kun ji language din da ta yi communicating da shi ko wato ta nuna mai ɗansa me aro ne ko Allah ne ba shi aro ko kun ga tana nuna mai imani da me kaddara in babu ilimin addini za ta iya wannan magana sannan sai ta ce to kuma ka nemi ladan ɗanka a wurin Allah sai mijin bai ji daɗi ba sai ce to me yasa ba ki gaya min ba har kika bari na tara da ke a irin wannan hali sai ya nuna irin ɓacin ransa me yasa ba za ta gaya mai ba har sai da ta bari ya tara da ita sai ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya mana manzon Allah ga abin da matar shi ta yi sai manzon Allah ya ce hal arrasumul laila hadaran kun tara da ita sai ce bala ya rasulullah eh na tara da ita sai manzo Allah ya ce Allahumma barik lahumā fī laylatihimā ya Allah wannan daren kai masa albarka sai ta ciki yanzu hakurin da kai yayi albarka ko bai albarka ba sannan kuma irin yin imani da kaddara da tarbiyyar da ta samu na addini yayi tasiri ko bai ba gashi manzo Allah ya mata addu'a ko to bari mu ji tasirin tarbiyyar sai wannan mata ta haihu da kuma ta sashi haihuwa sai ta samu ɗa namiji ɗa namiji ya tafi ɗa namiji ya ne ya dawo ta dalilin tarbiya ko tarbiya ya amfani ko bai amfani ba shikenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka dauki yaro aka ba Anas ibn Malik ya rike wannan yaron ta haife shi ne da asuba gab da asuba ana idan aka tafi da yaron ana idan da sallah sai ga manzon aka kawo yaron aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaron sai manzon Allah ya ce hal ma'aka tam yace wa Anas akwai dabino tare da kai yace bala ya rasulullah ana ce mika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dabino manzon Allah ya tauna dabinan ya diga wa yaron zakin dabinan a baki yaro ya lashe sai manzon Allah ya mai addu'a ya sa mai suna Abdullah Abdullah bawan Allah ko to yaron nan sai da ya haddace Qur'ani yana shekara 7 yaron nan bayan ya girma ya haifi ƴaƴa guda 9 sai da su ma suka haddace Qur'ani ga baki ɗayan su wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbi والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون قصاني كو كده تكي فتد الرئيمي كو ده إذن أن الله هو تجري أهي فتانا جري ده إذن هو الله والذي خبث هو فتد تكي رؤية لا يخرج إلا نكدا باتا فتد يا سيقر آتتو إرنتا فما تند تكي تيمون idan ta ce ita da ƴaƴanta suke zama a daki sai su kunna disco fi tarawa da ita da yaranta ƴan mata to ki ga mun in ka zo kenan ka zo gidan ina kenan gidan ajaran le kenan ka zo aura ko kaga kuwa wannan wani irin tarbiya za ta ba ne ƴaƴanta wani irin tarbiya wanda zai auri wannan yaron zai samu ɗan disco ko yace da ita da yaranta ƴan mata za su cashe a daki ai tarawa kun ga irin tarbiyyar da ita ta samu kenan ko yaran su ma ga irin tarbiyyar da za su samu kenan ko shine Allah ya ce to rubabbe ƙasa da yake gurbatacce uwa da take gurbatacciya ba ta haifar da ƴaƴa sai gurbatattu akwai nas da take gaya min ta ce wallahi tana asibiti a barau dikko ta ce min a Kaduna kenan ta ce min saboda ɗaliban mu ce ta ce min wallahi wata mata ta kawo yaranta ƴan mata guda 2 ta ce wai ayi musu family planning na transplanting din nan ƴan mata fa wai saboda suna zuwa ABU kada su jawo mata jangwam tana ganin su da samari saboda kada su jawo mata jangwam saboda haka kun ga yanzu ba tsoron Allah aka ba su ba amma su certificate su zai su yi me kenan suje su yi zina wannan uwa ce ta kawo ƴaƴanta ƴan mata guda 2 ta ce a musu wannan wanda ake soka na planting ɗin nan yanzu ta ba su ne certificate suje su yi ne suje su yi zina to kai waye da za ka zo ka ce ma wannan yarinyar kar ta yi bayan ga uwarta tana ba ta me certificate to kun ga wallazi khabusa la yakhruju illa me nakida to kun ga tarbiya na uwa yana tasiri a cikin al'umma sai kaga an samu mutane na gari ku duba sahabbai duk labarin da ake badawa akan sahabbai na imani su a suka ba su tarbiyan iyaye ne mata to me yasa har yanzu iyaye mata suka kasa ba da tarbiya irin wa'ancan mutanen sai aka samu akasi yau mata in ka zauna da su za ka ji sun ce kai ai mazan yanzu ko wutan nefa ya fi su tabbas haka su ma matan yanzu wutan nefa ya fi su tabbas haka ne mana tit for tat ne ai ko saboda mazan wake ba su tarbiya matan wake ba su tarbiya kashe kenan matan ne ke da matsala haka ne ki duba bari in kawo muku misali na san wata tana nan tana cin kaikayin haka a zuciyarta don girman Allah yanzu ke ce fa za ki kina da ɗa yaron ki ya fara kyautata wa matarsa sai ki cikin fara jin haushin ki haka ne ko ba gaba ke ki ya ji ya mai kansa wani iri kawai akan matarsa ko ma wai shi matarsa kuma ke ce kike so baban zai miki haka haka ne ko ba gaba in kaninki ne ki ce shegiya ka mallake miki kani ko kuma ke kina so ke mamijin ke miki haka akwai matsala ko babu to kenan ashe tarbiyyar duk ya lalace ne a hannun mata shi yasa duniyar ta lalace a yau saboda da mazan da matan wake ba su tarbiyya cece fa idan dan ke shigo ya nuna yana son wata zaki ce shegen yawo na mace take nuna wa soyayya aka ce ka sha wuya dan gobanka eh ba cewa dan koyi shi sai da ce dan gobanka haka ne ko ba haka ba in kuma yarinya ce ta shigo tana wane da sai a ce shegiya namiji kike nuna wa irin wannan soyayya shegiya namiji ba dan goyo bane in kika rike shi uba shafa na mareniya dan gobanki baki ga yanda nake fama da babanki ba anan wata baba za ta ce babanki ba baki ga yanda nake fama da ubanki ba shegiya yanzu ne take nunawa sako me kada ta ne kada ta yi me yawa to ta shiga gidan miji ta fara gasa miji ba ta yi laifi ba abin da kika gaya mata kenan ko bayan kwana biyu an sako ta ne ce ga irinta na aina gaya miki kwanaki kina sa abin nan ai namiji ba dan goyo bane sai kuma kiji ta ce to ni ma daga yau na daina tausaya wa dan namiji da ubanta kenan ko shi ma dan namiji ne ai ko ba shi bane language din da mata ke amfani da shi to yanzu ki gaya min yanzu an gyara ne ko an lalata to shi yasa kuka ga yau mata su suka fi kowa shan wahala saboda tarbiyyar su suke yi na mazan kuma su suke yin nawa na matan to shi yasa yanzu komai ya cakuɗe saboda sun dafar da zakatan mazan sun dafar da zakatan matan haka ne ko ba haka ba to shi yasa yanzu ake shan wahala to dole yanzu mu koma wa Allah mu gyara ɗabi'unmu mu bi dokar Allah to daga nan sai ku ga Allah ya kawo mana mafita a rayuwarmu kuma wannan kadai babu abin da zai kawo mana mafita sai mun bi abin da Allah ya tsara mana kuma da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu sai mu samu sauki a rayuwa dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada kitabullah wa sunnati yace na bar muku abu guda biyu matukar za ku yi ruko da shi ba za ku taba kuka ba har abada littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu idan kuna son tarbiya ku bi qur'ani ku bi sunna ina fata an gane gidanki ya zamana cewa duk abin da zaki a gidanki tsarin Allah ne da manzon sa sai ki ga Allah ya kawo miki sauki a gidanki ina fata an gane sannan kuma me sai ki ga yaranki suna bin dokar Allah da dokarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na taba ganin wata daliba na ganta tana kuka tana dawowa daga makaranta nace me yasa kike kuka sai tace malam na je makaranta ne makarantar mu malamin mu ne na gansa duk wanaje yana zama da iyalansa yana musu nasiha yanda naga yana musu nasiha shine abin yayi min tasiri sai nake ji dama shine babana ina fata an gane to kun ga me yasa aka yi haka ina fata an gane me yasa aka yi haka saboda abin da ta gani na me na tarbiya ko to ke wani irin tarbiya kike da shi kike ba ƴaƴanki wanda ƴaƴanki har kawayen ƴaƴanki mata ko abokan ƴaƴanki maza za su yi ne za su kwadayin akan cewa a samu irinki a gida na taba ziyartar wani bawan Allah matar shi ce rasu ɗansa abokina ne mamansa a anguwansu ana buga misali da ita saboda tarbiyyar da take da shi yaron mahaddacin Qur'ani ne ita ce ana ce mata mamalama ne mijinta da bakinsa yake ce min malam an yi min mutuwa ya ce malam mutuwan nan ya taɓa ni ya ce matata sama da shekara 40 muke tare malam kawai rayuwa ta da ita ina tana rayuwar na na Khadija ne da na manzo Allah yace matata ba yar uwar ta kishiya ta kenan ko yace ba zaman kishi suke ba yace zamariya da kanuwa a dakin kishiya ta sai jinya a dakin tarasu yace wata rana zan tashi ba ni da ko sisi yace cikin albashinta za ta bari ke na kai bakin gate sai ta biyo ni sai ta ce ga kuɗi ka je wajen yar uwa ta ka suke mata kudin da fa a je gidan kishiya to a kashe wata mata kallo wata za ta ce sa insha wahala sannan a biya kashe wa kishiya ta ai kishiya ba abu yace ita za ta ɗauko ta bada irin yabo na alkhairi da bawan Allah nan ya dinga yi akan matarsa yanzu ne ya jawo haka tarbiya to ke wanne kika yi wa naki sai ki wa kanki tambaya saboda haka an ce mun lokaci yayi za mu takaita a nan saboda akwai tambayoyi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
na farko dai ya nuna ita dai ta riga ta yi kuskuren miji na farko kenan saboda aure ibada ne mijinki da babanki da mamanki ba su da hurumi a hijabinki hijabi doka ce ta wa rabbus samawati na Allah saboda haka da babanki da mijinki da mamanki babu wanda ya isa ya hana ki sa hijabi saboda ba su suka ce ki sa ba waye ya ce ki sa Allah to ki sani wannan ko kin ya ce Allah ya sa Allah ya san sa na banza ne saboda ba dokar sa bace doka ce ta wa Allah to yanzu abin da ake bukata ana bukatan yanzu danginki iyayenki kenan waliyanki su shigo babanki ya zauna da babansa a zauna da mijinki ya sani cewa wannan dokar ba ta sa bace ta fi karfin sa doka ce ta Allah Allah ne yake ki sa hijabi ba shi ba idan ya gane shi kenan sai ya gyara kuma ya koma islamiya don baya zuwa kuma baya jin wa'azi don da yana jin wa'azi yana zuwa islamiya ba zai furta wannan kalmar ba idan kuwa ba haka ba to za a tsayi ne tsayin daga dole sai kin sa hijabin nan kuma in ya kama dole ki sa hijabin kaman dole ne ki sa shi to haka zaki ci gaba da sawa in yace kuwa in kin sa sai dai ku rabu to sai dai ku rabu akan hijabi amma kacce kuskura ki biye wa mijinki akan wai dan ya ce in kin sa hijabi Allah ya saba zaki sa ba ai ba dokar ka bace doka ce ta Allah sai a hada shi da malami a anguwanku wanda shi mijinki ya fi amincewa da shi kuma ya fi yarda da shi sai ya mai wa'azi ya gane ya nuna mijinki jahili ne kuma Allah ya shirye shi Allah sa ya gane ina fata an gane amma ba a biyayya anan saboda hadisin imamu Ahmad cikin musnadin sa hadisin Ali bin Abi Talib yake la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ba a yi wa wani halitta biyayya a wajen sabawa Allah saboda haka ba za a bi wannan dokar ba ta sabawa Allah saboda haka dole a bi Allah ya shigar da shi kuma ke ma Allah ya baki ikon komawa makaranta kuma ki kiyaye wannan ya zama miki izina Allah ya sa mu dace siffofin mace ta gari na da yawa na farko mace ta gari tana da kunya mace ta gari tana da kunya saboda manzo Allah ce idza lam tastahi fasna' ma shi'it kaka da kunya kai abin da kaga dama duk mutum da za ta iya fita wajen kidi kai rawa to ba mace ta gari bane sai kenan saboda rawa a cikin mutane alama ce ta rashin kunya kuma in babu kunya babu imani dai kenan na biyu mace ta gari ita ce mai sa hijabi daga kai har ƙasa ko niqabi mace ta gari ita ce mai bin dokar Allah a komai na rayuwarta Qur'ani da sunna zaki gani in za ta yi magana ba ta maganar batsa ba ta maganan banza ba ta zagi ba ta daga murya wanda duk inda take kowa na ji muryar ta ƙasa ƙasa ne sa'annan kuma mace ta gari ba ta tsayawa da ilimi na zamani kai tana hadawa ne da ilimi na addini da na zamani saboda shi ke haskaka mata rayuwarta kuma shine zai sa ta zama mace mai imani ina fata an gane sa'annan kuma mace ta gari ba ta zuwa gidan boka ba ta canfi ba ta tsafi duk matar da take canfi ko tsafi to ba mace ta gari bane duk matar da take yi wa mijinta asiri dan ta mallake shi to ba mace ta gari bane duk abinda ko za ta yi in dai za ta yi asiri dan ta mallake mijinta to ta zama matar banza ina fata an gane siffofin na da yawa saboda wannan tambaya ce a dunkule amma duk wani abin da shari'a ba ta so in mace na yi to wannan macen ba ta zama ta gari ba duk wani abin da shari'a take so in matar tana yi to wannan mata ta zama mace ta gari Allah ya sa mu dace
Allah ya kawo ban taba aihuwa ba amma abokiyar zama ta tana aihuwa shin tarbiyyarsu yana kaina saboda ba ta bari su kusance ni na ɗaya
muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sahale miki ya baki ƴaƴa sannan ga wani sirri zan baki in kika lizimce shi in Allah ya da za ki samu haihuwa ki lizimci istighfari wannan magana ce ta Allah fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara sai ce me yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin sai ce me wa banina kin ga abinda kike nema ko wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara Allah ne da kansa yace in kuka yawaita yin istighfari zai baku iyaya to ke lizinci istighfari ko da yaushe kina istighfari in Allah ya da kafin shekara ta zagayo zaki ganki da da ina fata an gane na biyu akan maganar ki tarbiyyar su tana kan ki saboda kin auri mijin baban ƴaƴan saboda haka ƴaƴan ba nata bane na ubansa ne an gane mijin ki kenan saboda haka dole ki dinga kulawa in sun yi abu mara kyau ki gaya musu in sun yi mai kyau ki karfafa musu saboda Allah zai tambaye ki wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha haka manzo Allah yace yace mace makiyayi yace a gidan mijinta kuma Allah zai tambaye ta dangane da abin da take kiyo ƴaƴan namijinki ne ba nata bane ina ba ta an gane saboda ƴaƴa namijinki ne ba nata bane sai ma in kika haifa kin haifa mawane mijinku ne ko saboda haka kake biye mata ita kuma Allah ya shirye ta Allah ya sa ta gyara
eh tambayan ka ta cewa na biyu shin ya halatta kula da miji a ranar kirkin ta ita a wajen zama kenan misali sai ya zo ɗakina mu ce zai fitace ni to shin ya halatta ita ka kula da shi a ranar ba baraka ba
a'a an shiga haƙƙin wancan an shiga haƙƙin wancan abinda ya kamata shine a samu daidaituwa tsakaninku mijinki ya zaunar da ke da ita sai ya nuna muku dan yana faruwa akan kowa tunda mace ce ke ita ma mace ce akwai ranar da yana ɗakin ta tana a cikin al'adanta ko ba zai iya kusantanta ba ke ma akwai ranar da yana ɗakinki kina cikin al'ada da ba zai iya kusantanki ba idan kun amince wa juna wannan tsakaninku kenan cewa duk lokacin da aka samu irin wannan zai iya zuwa can ya biya bukata babu matsala amma haka kurin ya shigo an tauye haƙƙin wancan saboda haka shi ya saba ina fata an gane shi ya tauye haƙƙi shi Allah zai kama da laifi saboda haka kake taimaka wa mijinki saboda kina bude masa kofar da zai samu matsala tsakaninsa da Ubangiji ina fata an gane sai a kokari a masa nasiha dan ya gane in ya gyara shikenan ko ya zaunar da ku dukanku ki kawo wannan shawaran gare sa in ya karba kuma wancan din ta karba daidai haka ake so a samu kyakkyawan fahimta sai ba zaman gaba kuka zo yi ba Allah ya shiryar da ku gaba ki da
Allah ya saka wannan tambayan ban gari ke ba amma da karanto cewa ba da tambaya ta da kike uwa ce kusan da uban yaranta ya je wurin ku a Lagos sai ku ba baban ku kuɗi a cikin angulo da suna wasu amma kafin baban ku ne ashe uwa ko kuma ta kasa da gare ka mahimmanci ashe uwa ta ba ku shawarar yin haka dan kar babanku ya sani to bayan Allah ya yi wa babanku rasuwa sai suka fara nadama sai suka ji so mamanku ya ragu
a zukatansu
da koyarwarsu
da koyarwar da ta yi musu akan
babansu
to yanzu dai uba ya riga ya rasu abinda za ki yi da zai kankare wannan sai ki yawaita yi wa babanki istighfari hadisin Imam Ahmad cikin musnadinsa yace inna ar-rajula la yurfa'u manzilatuhu fil janna fa yaqulu ya rab anna li hadha fa yuqalu lahu bi istighfari waladika laka yace mutum za a dauka darajarsa a aljanna sai Allah sai mutumin ne ya ce wa Allah ya Allah ina na samu wannan ladan ni dai da nake da rai ban yi wani aikin ladan da yake wannan ba sai Allah ya ce danka yana ta roƙan maka gafarar Allah shi yasa ka ƙara samun daraja a aljanna to sai ku ta yawaita yi wa babanku addu'a Allah ya gafarta masa ku dinga yin alkhairi dan ya kai gare ka sannan abokan babanku ku dinga ziyartar su dan su dinga yi wa babanku addu'a ita kuma mamanku ku roƙan mata gafarar Allah eh saboda ta ba ku mummunan tarbiyya akan uba kenan a taimaka mata ita kadai a bar uba waye biya kudin makarantanki kin ke kina ta kama ita ke kika haife ko waye biya waye biya uba duk wahalhalun da zaki aure waye biya waye kaza yi hidimar to amma me yasa za ku wannan yana daga cikin abin da iyaye mata suke yi wajen haramta wa ƴaƴansu samun albarka na uba ina fata an gane shi yasa wa'ansu zaki ga za su sha wahala bayan babansa ya bar duniya saboda tarbiyyar da suka dauka na uwa ce akan musgunawa babansu ko kasu taimakawa babansu musamman ma idan a gidan ba mamansu kadai bace saboda su bakin cikin su wai idan aka kawo taimako sauran yaran za su amfana ayan uwansu ne kuma jinin su ne ko saboda ko wannan ba daidai bane Allah shirye ku Allah kuma shirye da masu yin irin wannan dabi'u
idan ku bai ba kuma kana da yaran to da ku kuwa kun tsaya kira yaran aiki ko lokacin ce mantara ko ba kana ku ba yayin da kana ya ba da tarbiya sai su ba da ba abin da yake akan alheri ba amma sai su kira yaran kuma ba kun ku lokacin ne ma hakuri ne ke yi kada an yi tarbiya da ka ku ne kana da tarbiya da ba ku ba kan ne ku tambaya ta gaba ita ga da assalamu alaikum malami menene hukuncin mace da take shiga gida ba sallama nan hukunci za a dauka kanta
sai a tarbiyantar da ita ya nuna ba ta da tarbiya Allah madaukaki ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha ya kuwa ne suka yi imani kada ku shiga gidajen da ba gidajen ku ba har sai kun yi sallama kun nemi izini ga masu gidan ina fata an gane saboda haka tana buƙatar tarbiya a nuna mata doka ne na Allah ba na wani ba sai ta yi kokari ta bi dokar Allah Allah shirye ta kuma Allah ya sa ta kula da wannan doka
eh tambaya ta gaba ne kuma da cewa assalamu alaikum ne ne hukuncin masuma iyalan ku ko yaran ku ba su saboda yin haka ya yawa a jihar Kano na Niger Allah ya baka mamaki
eh suna yin haramun baje haramun ne saboda al'ada ne na Yahudawa da Kristoci kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tattabi'unna sanana man kana qablakum na rantsi da Allah sai kun bi aikin wa'anda suka shude gabaninku shibran bi shibrin dani da dani zira'an bi zira'i zira'i da zira'i hatta walau dakhalu juhdubbin la dakhaltumuhu kai da za su shiga ramin damo da sai kun bi su kun shiga wannan ramin damo sai abin yayi wa sahabbai girma suka ce al-yahudu wan nasara yanzu ya ma'aikin Allah kana nufin musulmi zai koma duk wani abu na rayuwar sa yana koyi da kristoci da yahudawa sai manzo Allah ce faman to wa nake nufi in ba su ba al'ada ce ta kristoci da yahudawa saboda haka idan mutum yayi yayi haramun in ya mutu akan haka ya cancanta Allah ya kona shi saboda haka Allah shirye masu yi kuma Allah ya ba su ikon bani
to ina gani kuma ba nan da haka ba ne ina ga kuma
duniya ne ko ina ne
ko ina ne ko kuma sai kan bayar kusan ta wata ce ta ba da yaranta ko yaronta na shekara biyar yayin little bridegroom a coci on 8 march malam na mata magana sai ta ce min ai baban shi ya yarda har an siya masa fees na 5,000 me hukuncin haka Allah ya kai ma da gida lafiya
sai haramun Allah ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan ku yi taimakekeniya akan biyayya da tsoron Allah kada ku yi taimakekeniya akan saban Allah da wuce gona da iri saboda haka wannan abin da kai haramun ne kuma koda babansa ya yarda haramun ne kun ga yanzu maganar tarbiyyar da ake magana kenan ko wallazi nakida la yakhruju illa nakida da uba da uwa duk eh zani ne tatar da muje ko eh to kun ga ya nuna kenan babu tarbiya uba bai san tarbiya ba uwa ma bata san me tarbiya ba Allah ya shirye su Allah ya ba su ikon barin wannan dabi'a Allah ya sa mu dace na'am an sai iya ruwa fidda kai sai ki abinda zaki iya eh a'a idan maza ne sai a ce tashi ku bi baban ku. Inda tashi ya je ba shikenan a tada yaran su yi sallah. Ina fata an gane a ce su je su yi sallah. Sai a ce musu su tashi su je su yi sallah sai a kashe kibin. Shikenan shi kuma sai a ce Allah shi sai a ce Allah ya shirye shi. Wannan yana da matsala, shi ma ya nuna baya sallah kenan. To kun ga akwai matsala kenan. Namijin da baya sallah akwai matsala a kansa. Sai a zauna da iyayensa a nuna musu ga abin da yake yi a wajen tarbiyyar yaya, saboda zai lalata tarbiyyar yaran. Ina fata an gane. Dole a zauna a nuna masa. Dan ba shiru ake yi ba, dan yana na so ne har zai kai matsayin da ma yaran za su zo su daina sallah tunda baban su baya sallah. Na'am. To kin gani batun ba kafan baya. To kun ga aiki ja ya ya ki ce ya wuro Krista. To kin ga ya ibo ruwan dafa kansa kenan. Allah ya shirye shi. Ita kuma Allah sa ta musulunta. To ita kuma anan jihadi ya kama ta. Yanzu sai ta dinga nuna mata kyawawan ɗabi'u. Wannan ɗabi'un shine zai iya wato cin moriya akan ta har ta iya musulunta. Kuma ta dinga nuna mata musulunci ne ce ta yi mata kaza. To wannan kyawawan ɗabi'un zai iya tasiri a mu'amalar da ke tsakanin su da juna har zai iya sa ta musulunta. Kin ga ita kuma ta ribace ta anan ko? Saboda ƴaƴan mijinta ta taimake ta. Ta taimaki mijinta, ta taimaki kanta da kuma ƴaƴan kada su fada cikin halaka. An gane? Allah ya shirye mu.
Wannan tana neman addu'a ne. Ta ce assalamu alaikum madam, I need prayer for a better husband. Sai dai kuma a ƙarshe ta ce possible this year.
Na farko muna roƙon Allah ya baki miji, kuma ya baki miji na gari. Allah ya sake mata garin ce. Dan ba cinyan ba. Mata da yawa za su ce suna neman miji na gari. To kuma in ce ba ki zama mace ta gari ba, wallahi hatta ƴan iska mace ta gari suke nema. Ba zan manta ba, ina tsaye a wata anguwa, wani bawan Allah ya riga ya sha ko totolin ya sha ko benelin ya sha, ya riga ya yi marisa, yana tafiya yana haka. Wata ɗaliba ta gaishe ni, malam ina gajiya, da ke lafiya lau, yana kalluna ya ce ya malam. Sai na ɗaga kai na kalle shi na ce ya, sai nuna ta. Sai na ce kana so ne? Sai fara shafa kai Alƙur'anin Allah kuwa. Sai na ce me yasa? Sai ya ce amma na san ba za ta so ni ba. Sai na ce me yasa? Ya ce saboda ni ba tazu ba ne. Sai na ce kana son ta? Ya ce Alƙur'anin Allah irinsu ya fi kamata a aura. Yana cikin fa intoxication fa kenan. Hankalinsa ya gushe, amma ya gano mace mai hijabi da niqabinta masha Allah irinta ya kamata ya aura. Sai na ce kana son ta? Ya ce ai Alƙur'anin Allah irinta ya kamata ya aura. Sai na ce to in ka zama ustazu ni zan maka hanya ka aure ta. Sai ce ba yawa. Sai malam ta ga, sai na tsaya na ce oh Allahu akbar, yanzu wannan fa baya cikin hayyacinsa, amma ya gane irin wannan matar ya kamata ya aura. To ina ga mutumin da bai sha komai ba fa? Ina fata an gane. To kun ga mata, idan mace ta kiyaye kanta ta kula da addini ta bi dokar Allah, wallahi duk yanda miji yayi tsada a yau kina zaune sai wanda kika zaba. Saboda hatta na banzan suna son mace na gani. Ina fata an gane. To matsalan da ake samu ga mata, ke fa mace ɗabi'a ki ba ɗaya bane da namiji. Zan kawo muku misali mafi sauki wanda dukkanku za ku amince da shi. Yanzu za a iya samun wani a unguwan nan, an san shi ɗan iska ne, ya shahara da iskanci, sai zo ya tuba ya bari, ya zama ustazu, yana sa nisfu saq, har ya haddace Qur'ani, ya zo yana muku sallan dare. Sai kin ga mata da yawa suna cewa wallahi ina son shi ya aure ni haka ne amman ta da me iskancin da yene a baya amma in mata ce kai wannan iskancin ta zo ta tuba ta hadda ke qur'ani hijabi har kasa niqabi masha Allah in dan ke ganta yana so sai kin ce shege bayan ta gama barikancin ta shine yanzu zaka zo ka aure ta shege ba zaka aure ta ba haka bane ko ba haka ba to kin ji abinda mata da yawa suka kasa ganewa ke ai duka sufan iri ɗaya ne ai ko wancan ma ai yana da wannan jan din ko amma saboda shi namiji ne an manta amma ita mace amma an kibe mantawa da shi ko ta yi aure wata rana sai an mata gori da shi haka ne to kun ga shi sa mace rayuwarta yana da hatsari ba kamar namiji bane kuma ba wai ana cewa mazan su yi wannan abun bane a'a ana nuna saboda ita dent dinta baya fita a jikinta to shine kuskuren da mata da yawa suke yi a yau Allah shiryar da mu amma wannan da ta rubuto wannan muna fatan Allah ya baki miji na gari ke ma ki yawaita istighfari in Allah ya da Allah zai kawo miki miji na gari eh possible wa ma zalika ala Allah bi azizai ko ai bi abu bane mawuyaci a wurin Allah in Allah ya ga dama kati ma mai zuwa sai baki miji eh wannan abu ne mai sauki insha Allah Allah ya kawo na gari eh kuma Allah sa ke mata garin ne eh Allah ya sa mu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك